نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 29 ga watan Shawwal. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429, daidai da 26 ga watan Oktoba shekara ta 2008. Wannan shine kasar na 40 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Taken karatun da muka sanya wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Har yanzu bamu gushe ba, muna cikin Kitabul Ilmi, a inda Al-Imam Al-Bukhari yake gaya mana tsari da kuma ka'idojin ilimi wanda manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi. Mun shiga wani babi mai matukar muhimmanci sai lokaci ya kure mana. Dan haka a gurguje zamu dawo kan shi mu ce Imam Al-Bukhari ya ce: باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم. باب دكي بياني أكن زابرر ورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يي يقوأي ترد توقر عبد القيس أكن سيقو قليس حدتي إيماني دا إلمي بعدن كومي با دو من سأينهن كوما سكران تد متاننسو سيجي ويخبروا من وراءهم sai su koma su ba da labarin imani da annabi ya ba su sallallahu alaihi wasallam, su koma su karantar da al'umma su ilimi. Wa qala Malik ibn al-Huwairis, Malik dan Huwairis dai daga cikin matasan sahabbai ne, yace qala lana annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da muka je wurin annabi muka koyi ilimi, sai annabi yace da mu irji'u ila ahlikum, ku koma wurin danginku mutanen kasar ku, fa'allimuhum, ku je ku karantar da su addinin musulunci. Wannan shine tsarin da malaman farko suka dauka, ka je kai ta kanasta Kano, ka tafi ka je ka dibo ilimi, sai ka dawo, sai ka zo ka zauna dafa'an, kai hakuri da matsalolin mutananka har ka karantar da su, har garin ya dauki salon ilimi kamar yadda kowace kasa ta dauki ainihin salon ilimi. Shi yasa annabi ya ce ku koma ku karantar da ainihin jama'aku. To bayan da al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan, sai kuma ya ce haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Gundar قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال أبو جمرة تابعين daga cikin almajiran Abdullah dan Abbas yace kuntu utarjimu bain ibn Abbas wa bain an-nas, ni nake fassara wa'azin da Abdullah dan Abbas yake wa mutane. Fa qala, watarana sai malami na Abdullah dan Abbas yace inna wafda Abd al-Qais atau an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ayari ko wakilai na kabilar Abdul Qais suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Da suka zo, faqala, sai ya ce da su, manil wafdu, wadanna jama'a ce wannan, wadanna ayari ne wannan, ko kuma wadanna wakilai ne wadanna, au manil qaumu, ko kuma wadanna jama'a ce. Qalu, sai suka ce Rabi'a, mu ne kabilar Rabi'a. Faqala, sai ya ce marhaban bil qaumi au bil wafdi, maraba da wannan jama'a ta Rabi'a, ko kuma maraba da wannan ayari ko tawaga wakilai daga cikin wakilan jama'ar Rabi'a. Ghaira khazaya, ne muku marhaba da zuwa ba a cikin kaskanci ba, wala nadama ba a cikin nadama ba, domin da ba ku zo kun karbi addinin musulunci ba, har aka kai farmaki aka yake ku, za a je a karna kashewa, a dauro na daurewa, sai ku waye gari cikin kaskanci na nadama. To amma sai Allah ya taimake ku, ba ku shiga wannan kaskancin da nadama ba, to mu ne muku maraba kun zo cikin izza da daukaka ta musulunci. Qalu, sai suka ce inna la na'tika min shuqqa, inna na'tika min shuqqatin ba'ida, mu muna tahowa gare ka ne daga wani yankin kasa mai nisa, ma'ana garin mu na da nisa daga Madina, dan haka ba zai yi mu zo duk mako mu dauki karatu ba, ba zai yi kullum mu zo mu dauki karatu ba. Abinda muke so mu ainihin wato samu shine mu samu ilimi mai yawa yau da muka zo, ilimin da zai wadatar da mu muje mu karantar da jama'ar mu. Ina fatar an gane wannan yana daga cikin tsarin da ya kamata ainihin a samar da shi. Shine al'ummar da suke daga nesa, waɗanda ba za su iya damar ba za su iya samun damar daukar dukkan karatuttukan da ake yi ba, sai zama ana da wani tsari na musamman wanda za a zauna a rinka karantar da irin su. saboda su irin su sune ministocin tsaro na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a can nesa, to ba daidai bane a manta da su, zuwa gare su na da wahala. To amma tunda aka samu isu din sun tsuntsunto wasu waɗanda suke da basira, to sai a samu lokaci sai a zaunar da su, sai a karantar da su. In aka karantar da su sai su koma, sai su ainihin je su yada addinin musulunci. Ina fata an gane. Muna fatan Allah ya karfafe mu da karfin shi. Yana daga cikin abin da muke fatan mu, in Allah ya ba mu iko, shine mu samar da wani hamshakin masauki, sai mu rinka aikawa gari gari, kauye kauye, kasa kasa, cewa su aiko mana da wakilai mutum biyu, mun dau nauyin masaukin su da wurin kwanan su, su kuma jama'ar gari su dau nauyin sabulun wankan su da abincin da za su ci, su zo su zauna a karantar da su mako ɗaya ne, mako biyu ne, wata ɗaya, wata biyu, mana su waɗannan karatun su na musamman ne za a yi musu. Sai su samu littattafai, su samu abubuwa na yada bayanai na zamani, sai su tafi, sai su je su ma sai su ci gaba da yadawa. Jama'a musuluncin nan sai an tsaya an yi aiki da kwakwalwa, an yi tunani, an tsara me ya kamata. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wa bainana wa bainaka hadha al-hayy min kuffar mudar, sannan tsakanin mu da kai akwai wannan kabila daga cikin kafiran mudarawa waɗanda miyagun kafirai ne, ga mu da nisa kuma ga wasu bakaken kafirai tsakanin mu da kai. Kun ga abin yayi yawa kenan. Wato kowace matsala ɗaya daga cikin biyun matsala ce, ko da kusa muke da kai, to akwai wasu bakaken kafirai waɗanda in suka gan mu kashe mu suke. Sannan ko da ba waɗannan kafirai kuma tsakanin mu da kai akai nisa, to balle matsaloli biyu sun haɗu. Ina son ku gane wannan magana da suka faɗe ta, sun faɗe ta ne shimfiɗa akan roƙon arziki da suke so za su yi. Muna da matsala, muna da larura, sakamakon matsalan nan, wala nastati'u an na'tiyaka illa fi shahrin haramin, ba ma iya zuwa gare ka sai cikin watan da aka haramta yin yaki, shine watan Dhulqa'da, Dhulhijja, watan Al-Muharram da watan Rajab. Waɗannan watanni doka ce tun daga zamanin Annabi Ibrahima da Isma'ila cewa ba a yaki a cikin su. Ina fatar an gane. To waɗannan watannin in suka yi, kowa yana da ƴanci ya kewaya a duniya, ko da akwai gaba tsakanin kabila kaza da kabila kaza, ana ƙoƙarin kiyaye wannan watanni, ba za a yi fada a ciki ba, ba za a yi yaƙi ba. To idan waɗannan watanni suka zo, su ne za mu ɗan ziraro jiki mu taho gare ka, saboda tsoron waɗannan kafirai. A nan kenan matsala ɗaya ta kau, to sai mu haƙura da matsala ɗaya. Ita ɗayar ita ce wahalar nisan tafiya, ɗayar kuma ita ce kafiran da in ka taho za su kashe ka. To kafiran aka ce watan alfarma ya shiga, ba za su yaƙe ka ba, to sai mu daure da tsanani da wahalar tafiya, sai mu ainihin iso gare ka, ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To a ƙarƙashin wannan, famurna bi amrin, kun ji alfarmar da suke roƙo, kai mana wani umarni, wanda shi wannan umarni ka karantar da mu addini, kai mana bayanin ilimi, nukhbiru bihi man wara'ana, don mu je mu isar da labari ga waɗanda suke bayan mu. Haka Allah ya ce, ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa, bai kamata a ce mu'mine baki ɗayan su zama sojoji ba, bai kamata a ce mu'mine gaba ɗaya su zama ƴan kwastam ba, bai kamata a ce gaba ɗaya mu'mine su koma su zama dogarawa ba. Kamata yayi yayin da wasu suka zama sojoji, sai wasu kuma su zauna dafa'an, liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wala'allahum yahdharuna, na'am yahdharuna ne ba yattaquna ba, yahdharuna. Waɗancan sojoji da suka tafi ba abinda suke sai yaki, sai harsashi. To soja idan ya je ya dade a yaki yana wuta jama'a, in ya dawo to kamar jakin daji ne, in ya shigo cikin gari, jakin daji in ya shigo cikin gari sai ya dade yake murmurewa, in ba haka ba ko ina ka ganshi gudu yake, sukutun yake, bai da abin. Soja in ya dade a daji yana yaƙi, yana yaƙi, to yana buƙatar da ya dawo a yi ta mishi wa'azi, a yi ta karantar da shi, in ba haka ban ya dawo sai ta cin zalin jama'a, dan shi ba abin da ya sani sai duka, sai kisa. Shi yasa ko ga da aka je aka dawo yaƙin duniya na biyu, aka ga sojojin Najeriya gaba ɗaya kwakwalwarsu ta juye yaƙi kawai, shine sai aka ce can tsakanin Zaria da Kaduna sai aka sara musu daji, shine sai aka ce jaji su zauna a nan. Kharajna minad dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwati fiha wala al-ahya, su dai sun baro Kaduna, su basu taho Zaria ba,
sai aka yi musu jaji anan aka camping din su anan har su murmure tukuna saboda yaki kai suka sani a ce kai wata shida ba abin da kake ji sai karar bindiga ba inda kake jin wa'azi ba ka jin kiran sallah to in aka dawo da kai cikin mutane sai kai ta dukan su ina fatan mun gane to Allah madaukakin sarki yadda ya tsara shi ne wasu su tafi aikin soja sai wasu su zauna su koyi karatu da zarar waɗancan sojoji sun dawo sai waɗannan su zo su rinka karantar da su su ne musu wa'azi dan su yi takan tsantsan kar su rinka cin zali kar su rinka keta dokar Allah jama'a kun ga yadda musulunci shi ya fara kawo theory din economist na cewa division of labor a kasabta al'umma wane je ka kai kaza wane je ka kai kaza wane dafe mana wuri kaza haka ake a rayuwa karka ce dan kai lawyer ne duka yayanka sai sun zama lawyer karka ce kai likita ne duka yayanka sai sun zama likitoci kai lawyer ne sai wani cikin yayanka yace zai zama likita sai kace Allah ya maka albarka sai wani yace shi ustazu yake son ya zama alaramma mai hadda sai kace Allah ya maka albarka sai wani yace shi abin da yake so yake zama hamshakin dan kasuwa sai kace Allah ya sa albarka shine a rarrabu sai kaga an samu security in life randa ta rikice sai a ce to likita randa ta rikice sai a ce lawyer randa ta rikice sai a ce dan kasuwa amma duk in kuka hadu gaba ɗayan family kuka zama sojoji to randa guda ɗaya bai da lafiya harbe shi zaku yi eh ai ba harbe shi zaku yi ba ashe kuna buƙatar medical doctor dan haka al'umma take jama'a dan haka sai suka ce a ba mu umarnin da in muka koya za mu je mu karantar da al'umma a baya sannan nadkhulu bihil janna kuma mu shiga aljanna da wannan al'amari yawa abin da yasa saboda nan sun zo tushen magani ne idan manzo Allah ya biya maka karatu ka je kai aiki da shi to aljanna za ka shiga ba tantama dan haka suka ce a gaya mana karatun da duk in aka shiga aka fita to ƙarshe aljanna za mu shiga fa amarahum bi 40 sai annabi ya umarce su da abubuwa guda hudu wana hahum an 40 ya hane su abubuwa guda hudu amarahum bil iman billahi azza wa jalla wahda manzo Allah yace su yadda da Allah wanda yake da buwaya da daukaka shi kadai bai da abokin tarayya duk wanda yace Allah biyu ne ya zama ba ma guje wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnain Allah yace kar ku ce Allah biyu ne kar ku dauki Allah biyu Allah daya ne innama huwa ilahun wahidun wanda da yace Allah uku ne Allah yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa allah wanda da yace Allah dayan alloli uku ne ya kafirta jama'a ina kuma ga wanda yace komai Allah ne wannan tunda akai duniya ba a taba samun kafiri irin shi ba domin mai cewa Allah biyu ne ya zama kafiri mai cewa Allah uku ne ya zama kafiri to ina wanda yace kuma komai ma Allah ne in aka ce akwai tawili su ma waɗancan sai su ce suna da tawili shi yasa ku ɗan ɗariƙo da kuke bi ake ce muku komai Allah ne abin yana da fassara bai da wata fassara fata ce fassara Allah ɗaya ne duk shehin da yace maka komai Allah ne zo ne maka kwatance to da shi da kwatancen shi duk baki ɗaya batattu ne Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya kuma iyakar karatun kenan duk wani karatu da ya saba wannan to ba karatun batini bane ba karatun zahiri bane karatun wutar jahannama ne iyakacinta kenan dan haka jama'a a daina bata imanin ku da aqidar ku ana ce muku wai komai Allah ne ana yin misalai da akwati duk Allah ya wuce ai mishi misali da akwati duk ka daina wani misali aje misalanka karanta mana innama huwa ilahu wahidun Allah ɗaya ne wannan ya ishe mu fassara ta isa saboda haka jama'a ku ji ya umarce su cewa su yadda Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya shi kadai ne qala sai manzo Allah ya ce da su sallallahu alaihi wasallama hal tadruna mal imanu billahi wahda kun san me ake nufi da Allah cewa Allah ɗaya ne a yadda da shi kadai bai da abokin tarayya qala Allah wa rasuluhu a'lamu sai suka ce Allah da manzon Allah su suka fi sani yana daga cikin yadda ɗalibi wani lokacin zai tattara ilimi idan ya fahimci tambayar da malamin shi ya mishi tambaya ce wadda malamin ya san ya sani amma ya tambaye shi to kada ya ansa dan dukkan malamin da ke karantar da arithmetic ya san cewa dan primary 6 ya san 1 plus 1 haka ne haka ne to in kana primary 6 malamin ka yace 1 plus 1 nawa ne sai ka ce ala gafata malam to dai a taimake ni a ƙara mun bayani sai ka kauce karka amsa domin tunda ka san ya san ka sani yayi maka tambayar to akwai wani abu da yake so ya fitar maka sabanin abin da ka sani sai ka ce to dan ka shimfida mai yanayi na bayani ka tattara al'amarin gaba ɗaya ka tura mishi shi yasa anan ai wannan magana zahiri ce yadda da Allah shi kadai kun san me ake nufi da yadda da Allah shi kadai sai suka ce Allah da manzon Allah su suka fi sani kala sai ya ce shahadatu an la ilaha illallah to shedawa cewa babu abun bautawa sai Allah anan sharhi kenan shedawa ashe cewa hal tadruna mal imanu billahi wahda kun san me ake nufi da yadda da Allah shi kadai ashe cewar ka yadda da Allah sai ka sheda zaka iya yadda shi ko shedawa baka iya sheda abin da baka san shi ba kuma shahidna illa bima alimna ba za mu iya sheda abin da bamu sani ba dan haka sai ka san Allah sannan ka sheda Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya sakamakon wannan shedawa sai ka samu ilmi da kuma ma'rifa akan cewa ka san Allah kenan sani na hakika sannan wa anna muhammadar rasulullah kuma lallai muhammadu manzon Allah ne kun ga abinda nake fade yanzu abinda kai kake fahimta an aka ce al-imanu billahi wahdahu ba sharhin kalmar tauhidin ba kawai amma kun ga da annabi ya zo yi musu bayanin wannan kalmar sai sharhin rukunan musuluncin gaba daya kun ga ashe wannan in aka ce yadda da Allah shi kadai me yake nufi da yadda da Allah sai a ce a fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shedawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma sheda lallai Muhammadu manzon Allah ne wa iqamus salati da tsayar da sallah wa ita'uz zakati da bayar da zakka wa sawmu ramadan da azumtar ramadan wa tu'tul khums min al-maghnami idan kuma kuka je kuka yaki kuka samu dukiya sai ku kasabta dukiyar kashi biyar ɗaya bisa biyar sai ku cire ta sai ku ba da ita a matsayin ganima ga Allah da manzon Allah da talakawa da waɗannan da Allah madaukakin sarki ya ce duk a rarraba a basu hudu bisa biyar kuma sai ku je sai ku ainihin yi sha'aninku ku kasafta tsakaninku sannan wana hahum anid dubba'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana su yin tsimi ko kunin zaki ko lamurje a cikin addubba addubba ita ce kwatanniya kwatanniya wal hantam da kuma hantam shine kamar bahu ko kuma abin da zaka ce kamar tulu wal muzaffati da kuma al muzaffat المزفت شي كما كما كتي جركا قال شعبه سي شعبه يتي ربما قال النقير وان لوكتي مددين مالمينا غندر ده يكرن مالمينا ابو جمره ده يكرنتر دني مددين يتي المزفت وان لوكتي سي يتي النقير دون معنى ده يتي وربما قال وان لوكتي كما سي يتي المقير ضد معنى ده يتي ina fata an gane wadannan abubuwan jama'a sakamakon haramta shan giya su suka ja aka haramta yin tsimi a cikin su domin ita giya ana zuba ta ne a cikin tulu ko a cikin baho ko a cikin wani abu a wannan lokaci to kasantuwar an hana shan giya kar mutane su zo su ga an zube tuluna manya manya irin na giya ya zama kunin zaki ne ko tsimi ko lamurje a ciki sai su dauka a yo ai kuma har yanzu dai ga wani da giya a gidan shi sai annabi ya hana hatta yin tsimin ma a ciki wannan saddal lizari'a toshe kafar barna ce kar ta faru ina fata an gane domin daga cikin abubuwan da malamai suka faɗi shine akwai mutanen da ka iya fakewa da cewa lallai wannan ba giya bace sai aka ce to duk wani abin da za a shashi ma gaba daya ka a ainihin tsima shi ka a zuba shi a cikin waɗannan abubuwa da aka saba zuba giya yanzu misali in kana yawo cikin garin Makka zaka rinka ganin samari ƴan kwaya amma kwalban mirinda ce a hannunsu kwalba ce ta mirinda tsaf ko Pepsi sai su zuba ainihin shalisho ko kuma wani abin sha mai bugawa a ciki saboda haka sai su zo su zauna sai ga suna sha sai ka dauka mirinda ce suke sha amma me suke sha yana shan wani abu ne wanda zai bugar da shi to kaga anan yanzu ya fake da cewa wannan abin asali ana zuba abin da ya halatta ne a ciki dan haka duk wanda ya gani ba zai tunanin cewa wannan abu ne wanda yake haramu ba a cike a halin abun haka ne to a halin farko sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu haka amma daga baya wannan doka an dauke ta ya halatta duk a tsima wani abin sha a cikin waɗannan abubuwa jarkoki ko robobi ko makamantan haka قال تو محل الشاهد سي النبي يجي احفظوه wannan ilimi ne na baku ku haddace shi wa akhbiruhu man wara'akum kuma ku bada labarin wannan ilimi ga waɗanda kuka baro a baya haka al'amarin yake jama'a in aka ce ku wakilai ne to in kuka tashi aikin da za ku yi aiki ne na rike abin ba dan kuma ba dan ku kai wa ƴan baya shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ba mu shi a can a lamba ta 53 da ta wuce to kaga anan shine annabi ya kwadaitar da waɗannan mutane akan haddace ilimi ko to ilimi so ake a haddace shi annabi ya kwadaitar da su akan haddace bayani na imani haka ake so ko mun fahimta jama'a saboda waɗannan takaddu da kuka gani daga baya ne aka samar da rubuta ilimi a cikin takaddu amma asalin ilimin yana kani dan haka lallai jama'a a bada muhimmanci game da hadda saboda in bayani ya kama ka zaka iya tashi kai bayani fas sannan in yaso sai ka ce to a koma a duba wuri kaza ina fatan mun gane amma ba wai a ganka kana yin abu a tambaye ka ina bayani sai ka ce a to a duba wuri kaza to ai yanzu ba an tambaye ka ina hujja ba menene bayanin abin da kake yi mai wasu ba suna musun abin bane ba su san shi bane yi mana bayani in ka gama musu bayani suka gamsu sai ka ce kun gamsu eh to wannan bayani yana nan a cikin littafin Nailul Awtar shikenan ko mun fahimta Allah ya taimaka babu rihlati fil mas'alati nazila babin dake bayani akan mutun ya tashi takanas ya tafi domin binciken wata matsala wadda ta taso kuna zaune sai ku ji an ce yanzu masu binciken kimiyya na zamani sun binciko cewa dan adam zai iya rayuwa a duniyar wata sai ku fara tunani to wannan abin ya halatta ko bai halatta ba kuna zaune sai ku ji an ce masu binciken zamani sun binciko cewa idan kai da matarka ba kwa haihuwa za a iya tsotsar maniyyinka da maniyyinta a je a hada su a wata kwalba idan ya kai lokacin da ya isa sai a dauki wannan maniyyi a hada sai a koma da shi cikin mahaifan matarka sai ta haife wannan da ko ya halatta ko bai halatta ba a to sai a ce a wani lokacin kuma maniyyinka za a diba da maniyyin matarka amma sai a ce mahaifar matarka ragon mahaifa ce ba za ta iya daukar jariri ba za a ainihin dauki hayar mahaifar wata mace a je a saka wannan jariri sai ta haife muku shi ya halatta ko bai halatta ba matsala ce za ta taso sai ka ce kai baka taba haihuwa ba sai likitoci su gano cewa za su tsukuri fatarka kadan wannan fata taka in suka diba za su je su kera maka ƴaƴa ko guda nawa kake so guda biyar ne guda takwas ne samari sambala sambala da ƴan mata wanne kake so sai su ce maka za su iya yi maka haka wannan ya halatta ko bai halatta ba shine al-mas'alatun nazila abinda malamanmu na Najeriya suka dauka wallahi ba zai sabu ba wai kawai a zauna ba za a ji wai wata matsala ta taso ba wai sai a zauna abin da ke cikin risala ba zai yiwu ba saboda dan adam kullun tafawuri yake wannan irin tunanin nasu shi ya ja Najeriya na daga cikin kasashen da aka barsu a baya a binciken ilimi a duniya tun daga sadda Malam Abubakar Gumi ya rasu ba a jin labarin Najeriya gaba daya a duniyar ilimi duk waɗannan masu hayaniya dan da Hausa ne duk wanda aka ce ya rubuta da Larabci ya tafi Rabitul al Alamil Islami ya je bayani duk hayaniyar da suke yi duk tafsirin nan da suke yi da za a ce to bana tafsiri kyauta ne za a sa tafsirin ka gidan radio za a baka kujerar haji za a yi maka rigar sallah za a kawo ragon layya duk alherin duniya za a hada maka amma duk abin da ka shirya za ka fada da Hausa to ka fada da Larabci to kus za ka ji an yi to ashe ba malanta bace ba malanta bace domin in har malantar asali da Larabci ka karanto abin me yasa ba za ka iya zuwa ka bada shi da Larabci ba sai in akwai matsala a karkashin wannan jama'a المسائل النازلية مسألولي ودن دا سكي تاسوا بزاس دين تاسوا بمتكر تن أدم ينا چي غبا وجن جاروا وجن لالا چيوا وجن بنچكي وجن قاقلو أبوبوا سوكما مسلمي با إرن كريستو چي باني دا أبن دي تاسوا أچي تو أي سي أنچي أبنچكي مينيني الله يچي غما دوان نا فاتا أنغاني yanzu misali mutumin da ya zama mummuna ne shi zai iya zuwa aje a gyara halittar shi, goshin shi yayi fadi sai aje a gyara mishi goshin shi ya zama sima, hancin shi ya zama yayi kyau, fatar shi ta dawo te sharshar te narai narai, tsoho da ya tsufe kai shekara 90 ko 80 yana so ya ganshi su'ul kamar saurayi dan shekara 18, za a iya zuwa aje a shece wannan lakob lakob din fata a gyara shi ba tare da an ga inda aka yi faci ko saji ko makamantan haka ba. Waɗannan na daga cikin almasail annaziliya, jama'a matsalolin sun fi dubu suna nan kullun, kuma malamai tasowa ake a tattauna menene matsayi, sai malaman mun haka sai sai kai mu ba mu san wannan tsurfa kai mu, to shikenan sai matasa an suka gaji sai su koma ko su koma shi'anci ko su koma iskanci ko kuma su watsar da addinin gaba daya. Amma haƙƙinka ne a matsayinka na malami in yazo yace ala gafarta malam, ni dalibi ne a jami'ar Ahmadu Bello ina faculty ne na medicine ina koyan aikin likita, mun zo shekarar karatu yanzu an ce mana za a rinka kawo gawar dan adam a fasa kan mutum dan a koya mana aikin likita, haka ya halatta ko bai halatta ba? Sai ka ce mishi tashi ka bani guri irin ku dai sai albani tashi tashi shikenan, haka suke ce musu shikenan. Shi ya zo ne tsakanin shi da Allah, yana son kai yayi abin da ya saba wa Allah a cikin abin da ya tafi yayi dan ya yardar da Allah, dan ya tafi ya koyi aikin medicine ne dan ya hidima addini, to sai ga an zo da wani abu wanda yake ganin bai halatta ba ko kuma yake ganin mai yiwa ya halatta, amma tunda shi ba malami bane sai ya taho gurin ka, in baka sani ba sai ka ce to shikenan ina zuwa, sai ka tsaya sai ka dauki cikakken bayani akan abin da ya fada, sai ka je kai bincike, binciken nan zaka iya zuwa kai da kanka in kana da iyawa da kayan aikin bincike, in baka da shi sai kai ma ka je kai tambaya, sai ka dawo sai kai mai gamsasshen bayani. Ina ce ya taimake ka, ya zo maka da abin da ya taimake ka wajen karin bincike, to amma wa malaman mu san ba sa son ai haka, ko kuma in abin ya zama an tirsasa su sai sun yi binciken, ai sai sun yi magana akai, in aka ce to jama'a ku je ku yi bincike, to sai malaman mu sai su koma sai su je su yi ta bacci, ranar bayani sai ka ga an je an ɗibo littattafai an zo za a yi bayanai akai, su kawai sai su yo naɗi sai su taho ba abin da suka karanto, sai ya zo yana jiran ne ku ku faɗa a cikin abin da kuka faɗa nan ne shi kuma zai fitar da nashi. Akwai matsala fa, akwai matsala, lallai ne sai sun yadda sun bi tsarin ilimi. Yaya akai al-Imam az-Zahabi ya rubuta littafin Siru Alamin Nubala? Imam az-Zahabi bai taba zuwa yamma ba, amma ya san malaman yamma, me yasa? Zama ike yana bincike a cikin littattafan da su al-Imam Ibn Abdul Barr suka rubuta game da tarihi, game da kaza, game da kaza, sai zauna ya karanta ya fahimta. Da ya zo ya rubuta littafin shi, sai littafin shi ya zama taskar tarihin duniya gaba daya. Siru Alamin Nubala. Ya zo ya rubuta littafi Tarihul Islam. Ya zo ya rubuta littafi Abu'afa'u. Babu fannin da bai rubutu ba na abin da ya shafi tarihi. Me yasa? Bincike ne ake yi. Ko dai ka je ka yi bincike, bincike physical research. Ma'ana ka je ka bincika da kanka ka gano kaza ka gano kaza ka gano kaza, ko kuma ka je kai table research shine ka zauna a library wane ya rubuta kaza wane ya rubuta kaza, sai ka karanta duk abin da suka rubuta, sai ka tace abin da ka fahimta, sai kai kuma ka bayar da abin da yake su ba su fuskantar da abin ta haka ba. Yasa aikin gaskiya saboda Allah, matasa yanzu ku kadai ne ake sa rai, amma suwana da suwana sun kwanta dama ba dan sun mutu ba, sai dan kawai ba su da capability da ability yin aiki. Wannan ko ya faru ne sakamakon wato sun dauki cewa tafiyar ƴan islamiya ce. Idan ka tara ƴan islamiya kana karantawa baka jin irin waɗannan matsalolin, to sai suka dauka cewa duk musuluncin da aka zo zai a Najeriya kawai irin wannan ne. Jama'a musuluncin mu na Najeriya ya wuce a ce ahalari da iziya da risala kadai za su dauke shi. Ana buƙatar sai an samu kibda kibdan littattafai kuma an iya karanta su, kuma a ci dare a karanta, sannan aje a sadu da malamai na duniya, domin tsarin ilimin shi ne abubuwan da zaka bincika, sai ka bincika sai ka je ka gabatar wasu malamai ka ji su kuma meye za su ce akai, sun ka zo ka tattara da naka sai ka ga abin ya fi albarka. Ai yana daga cikin hikimar da ta sa aka kirkiro internet kuma aka sake shi a duniya kowa ya amfana, shine dan a samu means of sharing, a samu hanyar da za a rinka kai me kake da shi, ni me nake da shi, mu hada sai mu fitar da abin da zamu baiwa ƴan baya ko kuma waɗanda ke sauraron mu abu mai inganci. Shi yasa matasan Najeriya gaskiya saboda Allah, shi yasa da yawancin su jama'a, da yawancin su in ka fuskance sai kaga ba so suke zama malamai ba. Abin da suke tunani bari shi ma yayi kokari ya samu gwamnati ta yadda da shi, ta bashi kaza, ta bashi kaza, ta bashi kaza, saboda kawai abin da ya ga malaman sun damu da shi kenan. Ba haka ba ne jama'a, ku tashi ku yi karatu, ku tashi ku yi ilimi, ku tashi a dama da ku a cikin duniyar ilimi, amma al-masailun naziliya tun a zamanin annabi da sahabbai suna faruwa. Matsala ta zo ta faru a zamanin sahabbai a can wani wuri ta rikita su, sai a ce wane tafi ka je ka binciko mana. Shine Imam al-Bukhari yake cewa idan irin wannan matsala ta faru, ya zama duk garin ko duk ƙauyen ko duk masallacin ko duk anguwa ba wanda ya sani ya za a yi, sai a tashi ai tafiya ta kanas, a tafi hannan da Maiduguri, a tafi hannan da Sokoto, a tafi hannan da Gombe, a tafi har nan da Lagos, a je a binciko wannan matsala kwaya daya. Sannan sai ya ce wa ta'limi ahlihi, kuma karantar da iyalan shi. Lallai ne malami, lallai ne mai ilimi, lallai ne wanda ya je ya koyo ya zauna ya karantar da matar shi da ƴaƴan shi da bayin shi da makamantan waɗanda nauyin su yake akan shi. To sai Imam al-Bukhari ya ce حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضأت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. كنت مسألة جماعة ونببن صحابيني ميسونا عقبة الأنهارس شي متمن قرم مكاني a Makka yake zaune, annabi kuma yana Madina, ma'ana yana zaune a Makka ne ba'da fatihi Makka, domin bayan da aka ci Makka da yaki sai ya zama kuma babu sauran hijira, saboda babu sauran hijira bayan an ci Makka da yaki, domin dama an ce Makka kasar kafirai ce kafin a ci ta da musulunci. Tunda aka ci ta da musulunci, dan haka sai kai zaman ka, shi sai zaman shi a Makka. Ana nan shi wannan malami Uqbatu dan Haris daga cikin sahabbai, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibn Aziz, sai ya auri wata mace mai suna ainihin wato yar Ihab dan Aziz, ita matar sunanta Ghaniya, Ghaniyatu sunanta, sai shi ya aure ta. Fa'atathum ra'atun, sai wata mace ta zo. To wannan mata a cikin wata riwaya aka ce baka fata ce baiwa, sai ta zo gurin shi kamar ta zo te mishi murna angwanci ne, amma ina faqalat, sai ta ce inni qad arba'atu uqbata wallati tazawwaja, ni dinnan na shayar da uqbatu nono da shi da matar da ya aura tun suna yan kanana. Ishara kenan akan me? Akan aure bai halatta ba. Na'am, domin idan ka sha nonon mace ko ba mahaifiyarka bace, daga sanda aka haife ka zuwa ka kai shekara biyu, to matsayin ta daya da matsayin uwarka mahaifiya, ƴaƴanta da ta haifa mata matsayin su daya da ƴaƴan da mahaifiyarka ta haifa, wanda kuke uwa daya uba daya ko uwa daya, babu aure. Amma in ka sha nonon ta ne bayan ka wuce wannan lokacin, to wannan ba komai. Kamar yadda kullun tambaya ke tasowa, mutun ne matar shi tana shayarwa sai ya je ya tsotsi nonon ta, ba komai. Duk ɗaya ne da nonon saniya da ake kawo mishi yana sha na Fulani da sauransu, duk ɗaya ne, babu matsala. Ina fata an gane. Hukuncin yana nan ne daga sadda aka haife shi zuwa shekara biyu, don a wannan lokaci ne nono yake mishi abinci, wanda in ba shi ba babu. Amma daga baya fa ko ka sha nono ko ba ka sha nono ba, bayan ka wuce shekara biyu baka da bukatar shi a bisa lallai dole. To wannan mata kun gana nuna cewa tana da ilimi, tana da masaniya akan cewa waɗanda suka sha nono guda aure bai halatta a tsakaninsu ba. Ai annabi ya so ya auri wata yarinya ƴar Hamza, sai ya tuna cewa ai sun sha nono ɗaya da Hamza, amma waye Hamza? Hamza wan mahaifin annabi ne. Kun ga ya halatta kenan annabi ya auri ƴar shi, ya halatta annabi ya auri ƴar Hamza domin wan mahaifin shi ne. Amma sai ya tuna wannan yarinyar babanta Hamza lallai wan baban shi ne, amma an kai Hamza ya sha nonon wata mace wadda daga baya an kai annabi ma ya sha nononta, da wannan ne lallai ne Bahaushe ya dawo cikin taitayin shi akan sakaci game da bada nono. Na fata an gane haka abin yake, lallai sai an yi takatsantsan. Ni kaina na taɓa samun cikas akan haka, ai kwarai da gaske, ai dariyar da nake is a message. Kwarai da gaske, yarinya ce na ganta ƴar ƙawan mahaifiyata lokacin nan, na je kawai sai na samu babata kai tsaye, na ce na zo ne in ce ina son auruwanci. Sai ta ce abu ya yi kyau malam, sai dai malam ai kana ƙarami nan ake kawo ka ina shayar da kai nono. Na ce uzubillahi, uzubillahi. Shi kenan ta zama ƙanwata haƙƙan haƙƙan, ba yadda za a yi haka na haƙura. Ai to ya za a yi? To shi kenan wannan mata ta zo ta ce ai na shayar da Uqubatu da shi da matan shi, na shayar da su nono. Fa qala laha Uqubatu, sai malam Uqubatu ya ce da ita ma a'lamu annaki arda'atini, ke ni ban san inda kika shayar da ni ba, ban san da wannan tarihi yake ba. Sai fara musu ban san kin shayar da ni ba, wala akhbartini, kuma me yasa baki gaya min batun kafin ayi auren, sai da aka yi aure. To amma da yake sahabbai mutanen kirki ne, duk wannan magana da ya faɗa, to yanzu matsala ta taso ko bata taso ba? Ta taso. Shine faraki ba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai ya kama abin hawan shi ya hau tun daga Makka ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A ina? Bil Madina, ya tafi Madina birnin karatu. Fasa'alahu, sai je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai wata mace ce ta zo ta ce ta shayar da ni nono, ni da matata kaza kaza kaza. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yace da ita, yace da shi, kaifa, to yaya za a yi? Wa qad qila, tunda an riga an faɗa, tunda ta faɗa shi kenan ba yadda za a yi aure ya ɓaci. Fa faraqaha Uqubatu, sai Uqubatu ya rabu da wannan mata, ma'ana shi kenan a tsarin irin wannan jama'a in aka gano kawai shi kenan mufaraka ce, ba talaq bane, dama auren gaba ɗaya bai ginu ba. Yanzu ya za a yi kenan? Sai ta kwashe inata inata te gaba. In an sadu ba a kiran wannan saduwar zina, don kuskure ne ya faru. Idan ƴaƴa sun fara a wannan lokaci ba a kiran su shegu, kuma za su ci gadan uwarsu, za su ci gadan ubansu. Amma abinda ake cewa shi wannan auren fa, to fashi ne, tun farko auren bai kullu ba. Yanzu da aka gano haka, kawai sai ta kwashe inata inata sai ta gaba, in ta je sai ta jini ɗaya rak, sai ta samu wani mijin sai ta aura. To shi ne sai shi ya rabu da ita, wa nakaha zawjan ghayrahu, sai ta je ta auri wani mijin wanda ba shi ba. Wannan hadisi dalili ne akan idan matsala ta taso, ko ina za mu je don mu samo bayani akai, sai a je a samo bayani akai. Na ɗaya kenan, kun ga abin da Bukhari ya hujja da shi ko? A ƙarƙashin wannan ne, in ba ku manta ba, ne muku ishara zuwa ga wani littafi na al-Imam al-Khatib. Ga wannan littafi na zo muku da shi, ya ce ar-rihlatu fi talabil hadisi, yawon neman hadisi. Ka gan shi littafi guda ne, ya fara tun daga kan ainihin annabawa da salihai inda suke yawo su je su nemo ilimi. Lallai jama'a sai an yi yawo don neman ilimi, kuma mas'alar koda guda ɗaya ce karkare na ta. Al-Imam Shu'ba, jama'a, hadisi ne kwaya ɗaya ya ji shi a garinsu, shi ne hadisul wudu, wanda ya alwala, ya idar da alwalar, sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ko wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ko aka ce za a bude mishi kofofin aljanna guda bakwai ya shiga ta idda su. Sai wannan malami ya ji wannan hadisi, amma sai ya ji shi a wurin wanda ba a karban hadisi wurin shi. To yana so ya ji wannan hadisi ko akwai inda ya inganta, sai ya ji an ce ai a gari kaza akwai malam wani ya san hadisin, ya tashi ya tafi garin yana tafiya sai aka ce ai malamin bana a shirya ya tafi aikin haji sai Uquba sai ya shirya sai ya bi sai Shu'ba ya shirya sai ya bi ta Madina sai ji an ce ai kuma malamin bai yi ta Madina ba Makka ya wuce kai tsaye ya bi shi yana bin shi sai aka ce ai lallai bai iso baka ba mai ya canza shawara ko kuma yayi wani abu a hanya dai kaza kaza haka ainihin Shu'ba ya zauna aka yi aikin haji ya rinka binciken malamai a wurin aikin haji ko akwai an ga malam wani aka ce a sai aka gama aikin haji ya sake jin labarin shi wani wuri ya tafi sai da ya gama karaɗe kasashen malaman hadisi sannan ya je wurin malamin yana isa sai ya isa da almuru ya isa ga gajiya ga kanshi yayi mutsu-mutsu da suma ga dauda ga wahalhalu yana zuwa da suka gaisa da malamin sai ya ce akramakallahu hadisul wudu hadisin alwala to kaga idda kwakwalwarsu kuma take da kaifin hadda daga cewa hadisin alwala shi malamin ya gane sai ya ce kana da kazantar jikinka za a karantar da kai je ka sai kai wanka tukuna kafin ya je ya samu ruwa ya wanka ya gyara jikin shi malam ya shiga gida ya dawo sai aka ce malam ya shiga gida sai gobe da yazo ainihin gari ya waye sai ya ce mishi hadisul wudu sai ya ce hadisin nan wane ya karantar da shi daga wane daga wane daga wane daga wane sai imamu Shu'ba sai ya ce fadrib bihi an ha'itin kaza ka tsice wannan hadisi buga shi a bango ma'ana in dai haka ne isnadin shi to hadisin ya mutu yace duk wahalar da yayi gashi nan ya kare hadisin ya gano bai tabbata ba wannan isnadin da ya gano kenan amma an ba haka ba hadisin sahihi ne Imam Muslim ya ruwaito shi amma shi isnadin da ya gama wahalar nema din ashe bai tabbata ba amma wahalar shi bata zama a banza ba domin ita wahala a cikin neman ilimi ita kanta ilimi ce ina fata an gane dan haka lallai jama'a yana daga cikin sunna idan mas'ala ta taso ba ku sani ba kar ku zauna ku ce wai ƴan malaman da kuke da su dan ku kuna cewa wani shugaban malamai ne a cikin ku dan ba malamai ina fata an gane amma kar ku dauka tunda kun ce shugaban malamai ne wai kowace matsala a'a a cikin ku ne da kuke jagwalgwalo haka sai aka samu wanda yake shi ya dan iya tsarki ya iya kamun ruwa to shine sai ku ce wannan shugaban malamai ne kenan kar ku dauka duk matsalar da Bin Baz ko Ibn al-Usaymin ko Gumi suka tattauna wannan zai iya tattauna don malanta shi ba malanta ce irin ta waɗannan ba malanta ce a rashin malamai kamar gobara ta kama ku rasa ƴan kwana-kwana sai kuka samu wani kwatami ya cika a kofar gidan sai kuka rinka kwarfowa kuna watsawa kun zama ƴan kwana-kwana a rashin ƴan kwana-kwana idan ƴan kwana-kwana suka zo kuna da amfani ne ba ku da amfani to ashe a irin wannan halin jama'a idan matsalar ta taso sai ku auna dan Allah ku dubi matsalar aljanu sadda ta taso jama'a aljani na shiga jikin mutum ko ba shiga jikin matsalar ta fi karfin malaman Najeriya abinda yasa ta fi karfin malaman Najeriya ba a karantar da su aqida ahlus sunna ba aqida ash'ariyawa aka karantar da su din littafin ash'ariyawa babu karatun wannan al littafin ahlus sunna ne ka karanta littafin al ibana an usulid diyana akwai tultafan ahlus sunna ne akwai tultafan ash'aira aka karantar dukkan makarantun ku da kuke karatu haya islam da wane ne duk ash'ariyanci ake karantarwa tun a wancan lokacin ina za a zo wannan matsalar ma'ana malaman da ake alfahari da su duk wannan abubuwan da ake magana ba su taba sanin shi ba to yanzu dan sun zama malamai zai yiwu a ce sun san wannan abu ba zai yiwu a ce sun san shi ba a muciya aka haife mu jama'a akwai wani babban dan boko koyo sai da na gaishe dukkan mu tashi muka yi mu ganshi duk wani dan shi tafiyar shi ma ta ƴan boko ce har yanzu wata irin backsliding yake saboda shi ingila yaje in ka ganshi kai kanka kamar ka je kaga sarauniya ne amma har ya karatun bokon shi ya gama computer ba da dade wannan ba ya shigo office ina yazo sai dubi wata katuwar printer ce ma ta buga takarda da ya dafa ta sai ya ce ala gafata mala wannan ne internet din yana ce a ranka dade ba wannan bane kaga duk bokon shi da yake san da ya gama bokon ya gama haduwa babu labarin computer yanzu wani abu yazo ya wuce da sanin shi dan haka sai waye gari anan ya zama me ya zama outdated ya zama ba gidaje a wannan fagen haka abin yake jama'a idan kuka gane wannan jama'a in matsala ta taso ku rinka ba ta haƙinta kuma ku daina ci da gaggawa ma'ana ku daina ci da gaggawa kar ku ce matsalar ta taso to ai tunda dai ta taso dole a san menene akan ta yanzu to ba ku da malaman da suka sani sai a ce a zauna a tafi ai bincike akan ta dan haka muna zaton gari kaza za a samu malam wani da malam wani da malam wani da za su yi mana bayani akai, shikenan sai a je wurin su sai su yi bayanai, sai a dawo a ce to ga bayanin da yazo daga malamai. Ina fata an gane. Amma sai ku ce sai kun tattauna matsalar, tafi karfin ku tafi karfin malaman ku, to me zai faru daga baya? Sai kun gama tattauna ta a matsayin malamai, sai bayan shekaru sai a gane duk shirme ma kuka yi. Yanzu kamar mas'ala ta ikhtilafun niyya, malaman fiqh da suka yi magana game da ikhtilafun niyya, gaba ɗaya sai da al'amari ya bayyana ashe gaba ɗaya shirme ma suka yi, don babu wani abu ma ainihin wato ikhtilaful matalih. Ikhtilaful matalih, shin akwai bambanci a duniyan nan tsakanin gari kaza da gari kaza, bambancin awa 24, ma'ana yanzu karfe 10 na dare ne yau Laraba, akwai inda za a ce yanzu karfe 10 na dare yau Alhamis ko kuma yau ainihin Talata? Babu wannan. Idan akwai wannan a duniya, to kenan wasu za su iya ganin wata bai lazimci sauran ba. Amma malaman Shafi'iyya da basu gane mecece matsalar ba, sai suka yi gini a kanta, sai abin ya waye gari da'awar ma ikhtilaful matali'a ashe shirme ne ma gaba daya. To amma sadda suka yi su ba shirme suka yi ba, iyakar abin da suke ganin za su iya yi kenan. To amma abin yafi karfin ilimin su a lokacin. Kano a cikin littafi kaza an yi fatawa game da wannan matsala, sai kawo bakin shi sai shiru sai alakanta abin da yadda ya faru a kasar shi shikenan. Amma mu a yanzu kowace matsala ta taso, malaman ba su da kwarin da za su bincika, kuma sai su ce sai kai a makarantun Islamiyya. Wani lokacin nake jin a ce wai malamai sun yi ijma'i ka muna da wani professor, saboda yana da raha mai barkwanci ne, sai yana sa Panadol yana yawo da shi. Professor ne na Turanci, yana yawo da Panadol a aljihun shi. In ya zo aji dan ya dan yi raha haka, sai ya ce kanshi na ciwo, sai ya afa Panadol din, sai ya ce because of the grammatical error within the university community, wato kurakuran nahawu na Turanci sun yi yawa, saboda haka har ciwon kai suke sashi, shi ne sai ya afa Panadol. Raha ne kawai, barkwanci ne. To ire-iren waɗannan matsalolin jama'a, sai ka je ka ga malaman Islamiyya, wai sai a ce wai malaman Islamiyya wai sun yi ijma'i akan ka ba, ce ijma'i kamata ya zuba su a sel kafin a gaya musu kuskuren su tukuna. Kowa ya koma daga jiran wando a sa shi a sel. Allah ya taimaka. Sannan malamai suka ce wannan hadisi dalili ne akan ana gaskata mata akan abin da ya shafe su. Kaga ai wannan wata sheda ce ta kawo mai karfi, wadda ike ana buƙatar a samu mutum biyu ne maza, ko kuma mata biyu da mace ɗaya, amma sai aka yadda da ita akai. Duk abin da ya shafi mata, idan har ta zo ta faɗa, in dai da ba kwa tuhumar ta, to ya halatta ku karɓa. Don haka yanzu wannan matar ba a tuhumar ta da ƙarya, faɗar ta ga wannan magana cewa na shayar da wani, wancan ma na shayar da ita, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai babu yadda za a yi aure, ya mutu kenan, sai a rubu. Haka aka ce idan mace aka sake ta, bayan an sake ta cikin wata guda, sai mijin ya kokarin dawo da ita, sai ta ce ai ita ta gama idda. Sai aka ce ya zaki ce kin gama idda? Sai ta ce ai ita a wata ɗaya take jini so uku. Sai aje a tambayi danginta, wance mutune ya kirkice ko kuwa makaryaciya ce? In suka ce makaryaciya ce, ba za a yadda da maganar ta ba. In ko suka ce mutune ya kirkice ba ta ƙarya, sai a ce wa mai gidan shikenan, yanzu ba dama ka dawo da ita, sai dai ka shiga cikin zawarawa, in ta ga dama ta karbe ka ko ta jefar da kai. Kenan a cikin wata ɗaya mace za ta iya yin idda ta jini uku ta gama. Ana samun matan da suke haka, amma ba za a karɓi wannan magana ba sai an tabbata ita mutune ya kirkice. To duk abin da ya shafi mata, ana amincewa da su akan haka. Misali, bincike ake a gano wannan yarinya tana da ciki ko ba ta da ciki, sai aka ce a je gidan gwaggwawance, sai aka je gidan gwaggwawance. Gwaggwan nan ita ba likita bace, ita ba nurse bace, amma gwaggwa sun dade a duniya, sai ta kama tafin hannun yarinyar, sai ta daga idan, sai ta ce to Allah ya jiyar da mu alheri. Sai a ce gwaggwa yi fashin baki, sai ta ce ku ba kwa gani da idan ku? Ku ba kwa gani? To gwaggwa kin hango mu, ba hango ba, yi fashin baki. Sai ta ce to juna biyu ne da ita, Allah ba mu alheri. Ba haka gwaggwa ba ce ba? A nan yanzu abin da gwaggwa ta faɗi, ita ba nurse bace, ba medical doctor ba, amma saboda an san ba ta ƙarya, kuma an san abu ne wanda su mata sun san shi, to sai a gaskata ta akai. Ina fata an gane. Babu tanawubi fil ilmi, babin da ke bayani akan bayayya game da ilimi. Bayayya ba jayayya ba, bayayya game da ilimi ita ce, misali ni da kai ba mu da halin mu je makaranta kullum sai mu je mu register a makaranta sai mu je mu samu malamin algafata malamin shiga makarantar nan sai dai babu halin mu rinka zuwa kullum, dan haka ni zan zo Asabar shi kuma yazo Lahadi, idan na koma gida sai in biya mai karatun da kai mana Asabar, shi kuma in yazo Lahadi in na dawo sai koya mini karatun da aka yi. Domin ranar Asabar shi zai je kasuwa ya rike mana shago, ranar Lahadi ni kuma in je. To irin wannan ko ya halatta a cikin ilimi? Ko kun fahimta jama'a? Shine ainihin at-tanawubi, wato wannan ya zo wancan ya koma wancan ya tafi, saboda rayuwar wani lokacin akan same ta a bayar da aka so ba. Ko kun fahimta? To dan haka dole ne academicians, malaman makaranta, su rinka tunanin yadda za su kirkiro mafita. Dan haka gaskiya American system of education, tsarin Amerika wajen bayar da ilimin zamani ya fi tsarin turawan Ingila, dan su tsarin turawan Ingila tsari ne na gargajiya, komi nasu su rike shi katakamshe. Sa ko ga jami'o'inmu na Najeriya, musamman tsoffin jami'o'i, wasu abubuwan nasu har yanzu sun kasa ci gaba saboda sun tsaya sun kankame. Da an zo an ce ya kamata a gyara curriculum kaza, sai kaga wani tsohon professor yana fada yace za a bata ilimi, za a ba, a'a, dole ne sai ane ana bincika yanzu me ake ciki, yayi kamata a juya kaza. Su Amerikawa abin da suke kenan, dan haka nan da nan suke ci gaba cikin gaggawa a harkar ilimi. Shi ko baturen Ingila ya riga ya bar kaza, sai dade bai duba wannan abin, bai bincika akai ba. Abin da nake nufi da wannan maganar, yanzu a Amerika sai kai degree daga karfe 10 zuwa 12 na dare, kullun zaka rinka zuwa kana daukar lecture daga karfe 10 na dare zuwa 12. Sai a ce shi wannan karatun asali za ka yi digirin a shekara uku ne, to amma saboda wannan halin sai a ce zai zama shekara biyar. Don haka sai ku ga mutum ya yi karatun shi tsaf, yanzu karfe 10 na dare zuwa 12, ai kaga za ka yi karatun ka a tsanaki idan kai mai huddodi ne masu yawa, ka je duk ka gama huddaka ka huta a gida ka ci abinci, sannan sai ka yi wanka ka hawo mota ka zo sai ka shiga aji. Daga karfe 10 zuwa 12 ai maka lecture, shekara biyar sai a ce ka samu digiri akan business administration. To amma a tsarin irin namu na nan fa, sai lecturer ya ce lokacin lecture shi kaza ne, ko kazo ko ba kazo ba, ba ruwan shi sai ya fita, shikenan. Wato shi baya duba maslahar ka. Ko kun fahimta jama'a? Allah ya taimaka. Qala haddathana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri hawwala sanad qala Abu Abdullah. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya samo shi daga al-Imam Abu al-Yamani, shi ko ya samo shi daga Shu'ba daga Zuhri. To sai Imam al-Bukhari sai ya tsayar da hadisin iyanan, saboda yana da wata hanyar wadda aka samo ta daga Zuhri wadda ba wannan ba. Sai ya ce qala Abu Abdullah, baban Abdullah shine Bukhari, ya ce wa qala ibn Wahab, ibn Wahab ko ce waye, akhbarana Yunus an ibn Shihab. Yunus ya ba mu hadisin da ya samo daga Ibn Shihab. Ibn Shihab din shine Zuhri. To abinda nake so ka gane anan, hadisi daya ne, sai Bukhari ya samo shi ta hanyar farko daga Abu al-Yaman daga Shu'aibu, hanya ta biyu kuma daga Wahab, daga Ibn Wahab, shi kuma daga Yunusa. To da Yunusa da Shu'aibu gaba ɗayan su sai suka ce an Ibn Shihab, daga Ibn Shihab. Ibn Shihab shi kuma sai ya ce an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Abi Thawr, daga Ubaidillah dan Abdullah dan Abi Thawr. An Abdullah ibn Abbas, daga Abdullah dan Abbas. An Umar, daga Umar qala, Umar yace kuntu ana wa jarun li min al ansari, ni da wani makwabci na daga cikin mutanen Madina. Shi Umar muhajiri ne, daga Makka yake, sai yazo yana makwabtaka gida daya suke da wani mutum, mutumin Madina. Sai aka zauna zama irin na fahimta, zama irin na taimakawa juna. Shi bani Umayyata ibn Zaid, a cikin kabilar Banu Umayya dan Zaid. Wahiya min awalil Madina, wannan anguwa tana daga cikin anguwannin da ke gabashin Madina. Awalil Madina, gabashin Madina. Wa kunna natanawabun nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wato in aka ce awali, kamar yadda a Zaria muke da tudun wada, irin a ce tudun kaza din nan, tudun Maliki, tudun kaza, shine suke cewa awali. Dan haka zaka ga a Makka akwai awali, a Jidda akwai awali, a Madina akwai awali, to shine yace na daga cikin awalil Madina anan ne ainihin muke zaune, ma'ana daga inda makabartar ainihin Baqi'a take sai ka ainihin nausa kai gabas. To in kai gabas din nan, to wannan anguwar ita ce Umar yake ishara, yace to muna zaune anan. Kunna natanawa bin nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sai muka rinka yin bayayya zuwa makaranta wurin annabi sallallahu alaihi wasallama. Kaga abin da Umar ya faɗi kenan ko? To in baka fahimta ba, sai ya ce yanzilu yawman, shi abokin nawa makwabcin nawa ya je makaranta yini guda, wa anzilu yawman, ni kuma in je yini guda. Fa idza nazaltu, idan ni na tafi makaranta, ji'tuhu bi khabari zalika al-yawm min al-wahyi wa ghayrihi, sai yanzo mishi da labaran da annabi ya bayar a wannan rana na daga wahayi da wasu karatuttuka duk da annabi ya sai in karantar da shi. Wa idza nazala, idan shi ne ya je, fa'ala misla zalika, shi ma sai ya aikata haka. Fa nazala sahibul ansari yawman naubatihi, to sai wata rana wannan aboki nawa mutumin Madina sai ya je makaranta a ranar da tashi tafiyar ta zagayo. Da ya dawo, fa daraba babi darban shadidan, yazo ya kwankwasa kofa ta kwankwasawa mai tsanani. Fa kala, sai ya ce asamma huwa, yana nan ku makwabcin nawa? Sai ya yi iltifat. Iltifati a balaga shi ne madadin kai magana da mutum kai tsaye, sai ka kawar da maganar, sai ka yi ta kamar da wani kake, kamar yadda Bahaushe in ya ga surikin shi ya fito, madadin ya ce baba ka fito, sai ya ce su baba sun fito. To da wa ike? Da shi baban yake, amma sai ya kau da bamirin, saboda in kana magana da mutum kai tsaye da bamiri, magana tana da kaifi, ka ce mishi ka fito ka ci, to ba za ka iya gaya babanka haka ko surikinka ba, kalmar ta yi nauyi. Sai ka ce baba ya dawo, kuma da shi baban kake? Shi kuma sai ya ce eh. To shi ne ainihin iltifat. Da ya zo kwankwasa kofa, sai ya ce yana nan kuwa? Madadin ya ce kana nan kuwa Umar? Sai ya ce yana nan kuwa? Fa fazi'tu, Umar ya ce sai na razana. Fa kharajtu ilayhi, sai na fito gare shi. Fa kala, sai ya ce qad hadasa amrun azimun, ayya wani babban labari, wani babban abu ya faru. To asalin wannan hadisin yana da tsawo, zamu zo mu karanta shi nan gaba insha Allah. Abin da ya faru jama'a, jita-jita ce ta yadu cewa manzon Allah ya saki matan shi duka, kuma asali ba saki ne ya faru ba, shi labari in ya fito da ya shafi babban mutum, musamman akwai rashin fahimta a ciki, sai a karkata labarin. Kafin labarin ya nisa, sai abin da ƴan sadarwa suke kira noises, sai hayaniya ta shiga labarin. Asali matan annabi sallallahu alaihi wasallama ne suka taru, suka ce matan babban mutum irin su, ai bai kamata a ce suna ci da ƙyar, suna sha da ƙyar, suna sanya tufafi kaskantattu, ya kamata a ce sun fi kowa chabawa a garin nan, kowa tazo ta lissafa abin da take so. Shine manzon Allah da ya tara su bayan ya musu wa'azi, sai ga kamar ba su fahimta ba, sai ya ce to ba ni sake shigowa gidan sai bayan wata guda. Kun ga yanzu ya jiye musu ila'i kenan. To madadin aje a bada labarin abin a yadda ya faru, sai aka ce ya saki matan shi ba ma ya gidan. Kun ji yadda abin ya faru? To sai aka yi daidai kwana biyu kafin wannan lokaci, Umar ya je gidan, ya je wa Aisha Hafsa nasiha. To bayan kwana biyu kuma sai jita-jita ta zo cewa wani babban labari ya faru. Me ya faru? Sai wannan mutum ya ce Umar, ai manzon Allah ya saki matan shi duka. Yadda ya jiyo labarin shi ma sai ya zo an taya wa Umar haka, kuma Umar yana da ƴa a gidan, kuma kwana biyu da ta wuce ya je mata wa'azi. To ba yanzu ba ta ji wa'azin ba kenan, gashi nan shine sai ya ce fadakhaltu ala hafsata, sai na je na shiga wurin Hafsa. Fa idza hiya tabki, sai na same ta tana kuka. Su ma da ainihin abin ya faru gare su, ku ji fa, su fa ba su ji an ce an sake su ba, amma da jita-jita ta buga ta fita waje ta dawo sai ta ruda su. Ina fata an gane. Kullun abin da ke wahalar da mutane shi jita-jita. Duk labarin da ka ji ko daga bakin waye, ka tsaya ka tabbatar da shi tukuna. In ba haka ba sai ka fada irin wannan hayaniyar. Su da kansu ne fa annabi ya ce musu ya tafi wannan daki nashi, ba zai shigo gidan ba sai bayan wata guda. To yanzu shikenan irin abin ka da mata, sai a ce to ya je din. Sai suka zauna. To can sai ƴan jita-jita suka dauka, sai suka ce ai ya saki matan shi, ai ya saki matan shi. sai labarin ya taho Umar a karkace, ashe su ma matan abin ya koma musu a karkace, sai ainihin Umar ya shigo ya samu ɗan shi tana kuka. Fa qultu, sai nace da ita, fallaka kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya sake ku da gaske? Qalat la adri, sai tace ban sani ba. Mata masu sha'ani, kaji bata sani ba amma kuma take kuka, to kukan me kike? Thumma dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai naje na shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama. Fa qultu wa ana qa'imun, tun ina tsaye ban zauna ba, sai nace a fallaqta nisa'aka, ka saki matanka ne? Qala la, sai annabi ya ce a'a. Fa qultu, sai nace Allahu akbar, domin shi Umar a wannan lokaci tunanin shi shine wannan maganar in gaskiya ce to matsala ta faru. To amma kun ga Umar bai yi aiki da jita-jita ba. Yanzu in mutanen mu ne na yanzu yana zuwa ya same ta tana kuka, sai ce to kwashi kayanki, kwashe, tashi mu tafi, tashi mun bayar an kore mu, to tashi. Duk sai ya gama hayaniya, sannan a zo a ce akan me kake hayaniya, yace ba an saki ata ba, a ce a ina kake da dalili. Shi yasa in kana da natsuwa duk labarin da aka zo da shi karka ga girman mutumin, komai girman shi, kai kokarin tabbatar da maganar, saboda babban mutum kuskure na shigar shi. Akwai kuma abin da suke kira ghaflatus salihina, sakarcin mutanen kirki. Mutanen kirki da dama suna da wani irin sakarci, shine me, su da suka fahimci su mutanen kirki ne ba za su yi ƙarya ba, sai suka fahimci kowa ma mutumin kirki ne. Dan haka duk labarin da aka faɗi yadda su suka san suke faɗin gaskiya, sai su ɗauka shi ma labarin gaskiya ne. To shi yasa sai a waye gari sai ku ga da yawa mutane, da yawa manya ne, girman su na zubewa. Amma yanzu dubi Umar da ya zo ya bincike ta, ganin ta yana kuka bai fassara mishi gaskiya abin da ya ji ba, sai da ya tambaye ta, annabi ya sake ku? Sai ta ce bata sani ba, sai ya tsallake ta, sai ta furin annabi din yana zuwa ya zauna ya duk wannan ba ita ta kashi ba. To sai ya ce wai ka saki matanka, sai annabi ya ce a'a, sai ya ce Allahu akbar. Shikenan wannan hadisi dalili ne akan cewa maganar da Bukhari ya kawo ta tabbata a cikin ilimi, shine in ka samu kanka da kai da dan uwanka a halin kunci, ba lalle ba dole bane ku je ku tare a kasuwanci, ba dole bane ku je ku tare a harkar ilimi, saboda ana buƙatar kasuwanci, ana buƙatar ilimi, ko to tunda dai ana buƙata, ya za a yi a ce wani zauna ka zama dan kasuwa mu kuma mu tafi makaranta? A'a, sai a ce to a rinka yin bayayya akan haka, ko kuma a ce kai ka je ka shiga evening classes, wani kuma ya je ya shiga normal classes, ya rinka zuwa da safe, wani ya rinka zuwa da yamma, sai ku zauna ku kirkiro wa da kanku wata mafita don ku samu ilimi jama'a, kuma ku samu abinci. Gashi abin da ya faɗa kenan, za mu zo nan gaba za mu karanta wannan hadisi insha Allah ta'ala. Saboda wannan hadisi Imam Bukhari zai sake maimaita mana shi lamba ta 2336 da lamba ta 4629 da lamba ta 4631 da lamba ta 4895 da lamba ta 4920 da lamba ta 5505 da lamba ta 6825 da lamba ta 6835 insha Allah. Sannan wannan hadisi dalili ne akan cewa in musulmi ya ji abin da ya burge shi ba tafi zai yi ba, me zai yi? Sai ya ce Allahu akbar. Na fata an gane. Na'am. Babul ghadabi fil mau'izati wat ta'alimi, babin da ke bayani akan idan wa'azi ya wa'azi, mai wa'azi ya ga abin fushi, to babu laifi ya bayyana fushi a wajen wa'azi ko a wajen karantarwa. Na'am. Abin da wannan karatun yake cewa shine shi mai wa'azi ko mai karantarwa ai mutum ne, ko to mutum kuma ba a raba shi da halaye na mutum. Daga cikin halayen mutum akwai farin ciki, ko daga cikin halayen mutum kuma akwai fushi. Irin dan tarawuh din nan da muke, wasu sun taba rubuto takarda wurin lokacin muna karatu, sai ana sako raha, ana sako abin nan, hatta annabi haka yake, majalis ne na salafiyya, sai mun bincika yaya su ma salaf din suke. Annabi majalisin shi ba zama ake kamar ainihin mala'iku ba, ko kuma a zauna ai ta kuka, a'a, dole majalisi ne na mutane, ana rawahawa, ana dan shakatawa. Gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba qiyamul layli kawai ake tayi ba, ba wai zama ake ai ta kuka ai ta tilawa ba, a'a, ana dan shakatawa. Ina fata an gane. Dan yanzu wani ya maida mutan gidan shi gaba ɗaya kamar mala'iku, dan haka wasu yaran sai su koma su tabarna, amma inda zaka tara su ana dan yin wasu abubuwa na shakatawa, naka dan shakata sai kuma kace to shikenan yanzu a dawo karatu, sai kaga an dawo karatun da nishadi. Saboda haka abinda wannan karatun ke cewa, idan mai wa'azi yaga wani abu wanda ya munana wanda sai ya bayyana fushi za a gane to ya halatta, kenan ba daidai bane a ce kullum mai wa'azi a cikin fushi yake, kullum mai karantawa a cikin fushi yake, a'a aka ce idza ra'a ma yakrahu, sai yaga abin da yake abin kyama ne a cikin addini, abin da yake ba daidai ba, to babu laifi bayyana fushi a wurin wa'azi ko karantawa in an ga abin da ba daidai ba. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي خالد عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. صحابي أبو مسعود الأنصاري ككياي أبي مسعود الأنصاري شي متم مدينني akwai ibn mas'ud shi kuma al-badari al-muhajiri shi mutumin makkah, wannan abi mas'ud wancan ibn mas'ud, to yake cewa qala qala rajulun, wani mutum yace ya rasulullah, ya manzon Allah, la akadu udriku salata, ai da kyar nake iya riskar sallah, mimma yutawwilu bina fulan, saboda tsawaitawar da wani yake, sai na daure nake iya zuwa sallah, in ban daure ba bana samun sallar jam'i, me yake nufi, tunda ya san wani liman yana tsawaitawa sai zaman shi a gida, sai dan abin da ba a rasa ba yake daurewa ya samu sallar, sai ce fama ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi maw'izatin ashadda ghadaban min yawmi idhin, ban taba ganin manzon Allah cikin tsananin fushi fiye da wannan ranar ba, ma'ana manzon Allah ya ji limamin da yake tsawaitawa har wasu suna kin zuwa jam'i saboda tsawaitawa, sai manzon Allah ya fishi sahabi ainihin Abu Mas'ud al-Ansari, yace bai taba ganin manzon Allah ya fishi mai tsanani irin wannan ranar ba. Fa qala, sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ayyuhan nasu, ya ku mutane, innakum munaffiruna, ku fa masu korar jama'a ne, tsanantawa da kuke yana korar jama'a, shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gayyato jama'a yake, bude musu kofa yake, sharhi yake musu, raha yake musu, wasa da dariya su taho, dan haka sai yace fa man salla bin nasi falyukhaffif, duk wanda zai wa mutane limanci to ya saukaka wa jama'a, kai ya kuntata musu balle su gudu, fa inna fihimul mariba, a cikin su akwai mara lafiya, wadda'ifa, akwai rago mai raunin jiki, wadhal haja, akwai mai wani bukata, mutun ne yazo zai yi sallar azhar ai sallar la'asar, ya ji za ku yi sallah karfe 3 da kwata, haka ne ko ba haka ba, bai yi cefa ne ba zai ruga da gudu banki zuwa karfe 4 saura kwata kafin a rufe ya je dan samu 2000 da zai je yi cefa ne, kai kuma liman da ka tashi sai ka jawo suratul arafi aya 206 a sallar la'asar, ma'ana ba za a yi sallama ba sai karfe 5 da rabi kenan, to yanzu wannan zai samu huduri a cikin sallar shi, yana tunanin yanzu za a rufe banki yau ba cefa ne kenan, sai ga ya kauce, to goben ya ga na kadi kamata sala sai ce masha Allah sai ya wuce ba zai sake zuwa ba, to irin limamin da ke haka to ya zama munaffir mai kora jama'a, dan haka jama'a tsarin limanci shine kana lura da suwaye masu rauni ne, ba kana lura da gwarazan ciki ba, saboda shi mai rauni in aka tsawaita zai cutu, in aka takaita ku shi gwarzo ba zai cutu ba, dan haka sai a takaita, ina fata an gane, sai dai su ma ko mutane sai su rinka daurewa, ba a ce kullum akai sallah kulliya kake so a ja da alamtar kaifa da liilafi ba, ran da aka jawo wal fajri sai ka daure, ran da aka jawo amma sai ka daure, ina fata an gane. Qala haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Abu Amir qala haddathana Sulaiman ibn Bilal al-Madini an Rabi'ata ibn Abi Abdurrahman an Yazid mawla al-Munba'ith عن زيد بن أبي عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة كنجوانا حديثي أن ساموش نهي دقى سليمان بن بلال المديني شيكو يتي دقى إمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن واندس كيتي وربيعة الرأي مال من إمام مالك shi yace an yazida maulal munba'is ya karbo wannan hadisi daga Yazid wanda yake bararran bawa ne na munba'is an Zaid ibn Khalid al-Juhani daga sahabi Zaid dan Khalid al-Juhani sahabi Zaid yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallama sa'alahu rajulun an al-luqata wani ya tambayi manzon Allah game da tsuntuwa ina hukuncin tsuntuwa fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a'rif wika'aha in ka tashi sai kai shela ka bayyana yadda azargagin yake ma'ana mariƙin jakar ko kuma igiyar da aka sa aka daura jakar kace jama'a mun tsinci wata jaka an samu jankyalle an daura bakin jakar aw qala wi'aaha ko kuma yace buhun sai kai bayani kace shi wannan buhun algarara ne wa ifasaha da kuma igiyar wato ifas shi yake daukar ma'anar wika saboda ya ce au abinda ake cewa jama'a idan ka tsinci buhu kudi ne a ciki ko sutura sai ka je ka miƙe wurin da jama'a ke taruwa ka ce jama'a musulmi akwai wata jaka da muka tsinta ita jakar saman bita ce amma an daure bakinta da wani tsumma na jar atamfa wanda ya san yayar da jaka irin wannan yazo sai ka ja baki kai shiru ka faɗa abin da ke ciki wanda duk yazo yace tashi ce sai ka ce yaushe ne kayar wani titi da wani titi kabi menene ke ciki idan ya faɗi ahammul muwasafat ba lalle ya faɗi duka ba kudin da ke ciki 10,000 ne 10,000 nan yaya suke naira 5,500 ne naira 50,000 ce naira 1,100 ce to ba za ka ba da muhimmanci akan nau'in ba fiye da adadin 10,000 ne da me a ciki da agogo da me da kaza sai ya ba da mafi yawanci ko muhimman abubuwan da ake so sai ka dauka ka bashi abin shi babu sharadi akan cewa to yanzu bawan Allah me za ka bani a cikin wannan domin in ka rike ta ka ci haramun ka ci saboda haka sai ka bincike shi in ya siffanta maka sai ka bashi abin shi sannan sai ya ce na shi an yi baka wannan kuma wani abu ne daban ya ji dadin abin da kai mishi jama'a ku duba wani abin mamaki yau kwana hudu na Lagos ajin ranar Alhamis handset dina sai ya fadi area boys ne suka tsinta ka ji ikon Allah waɗanda ke kwacewa kuma sai gashi su suka tsinta ina bugawa sai suka fada ce nace nawa ne wannan sai suka ce eh to kuna ina suka ce suna wuri kaza shikenan ina zuwa shikenan ashe wai da na wuce ya fadi da ba sun gani suna ta kira ban ji ba wannan ya gaskata magana da na faɗa muku wani lokaci nake cewa mun bincika cewa yawancin area boys alleged musulmi ne in suka gane kai alfa ne to ba sai maka area boys to sun gane da dogon riga ta da dangalallan wando na to wannan na alfa ne to wannan na Allah ne dai amma ba haka ba area boy da zai ganka da handset kana bugawa sai chapke sai gaba ko kuma kawai sai tsaya a wani lungu kuna tahuwa sai ya ce me kuna wait sai bude jakan leda ya ce kowa ya zuba handset din shi anan kuna zuba kawai sai ya kauce waɗanda ke haka kuma su dauka sai suka siffanta min inda suke ina zuwa ba wata kawai shikenan sai suka dauka suka bani sai na kawo abin nan na basu shine wani yayi irin gaisuwa haka ta yarba ya durkusa sai wata karin magana nace me ka faɗa yace ya dauka ina ji sai nace mishi a'a sai yace ya ce ne Allah ya kiyaye sharri amma Allah ya dado alheri wato gobara titi yake so ya fassara a Jos wai titi wata mata ce a Jos sai gidan ta yi gobara duk kayan ta sai suka kone sai makwabta aka zo aka yi ta kawo titi kaya har kayan da aka kawo mata sai ya fi nata sai ta ce to Allah ya maimaita Allah ya maimaita ma'ana ya, haka abin da ya faru ya yi kyau to amma Allah ya kiyaye sharri ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya tsare to jama'a kun dai ji dan haka in mutun yayi tsuntuwa abin da ya kamata yake nan sai ya tashi ya cigiya ko gidan radio ya kai sai ai cigiyar siffofi na waje na wannan abu
to shikenan
thumma arifha sana sai manzo Allah yace daga nan sai ka ci gaba da cigiyar ta har tsawon shekara guda to shin wannan shekara guda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi shekara guda ce ta keke da keke saboda a lokacin babu kafai yada labarai kenan yanzu tunda ake da kafai yada labarai in kai cigiyar ta wata uku ko wata hudu ya isa wasu malamai sun tattauna akan wannan matsalar suka ce wannan shekara guda da aka sa keke da keke ne in duk gidajen radio da talabijin da tashoshin internet zaka kai kai tallan wannan abu sai ya kai shekara guda wasu kuma suka ce a sun fahimci a wannan lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace shekara guda saboda akwai karancin kafofin yada labarai ne da bayanai ke saurin yawo a karkashin haka idan aka yi wata guda ko gurgurdan abinda aka ga cewa lalle yanzu an bada labarai da cigiya a kafofin yada labarai da tashoshin makamantan haka wadanda ya isa a ce mai abin nan yaji kuma har yanzu bai zo ba to zaka iya ci gaba da amfani da shi haqiqarin al'amari dan taka tsantsan shine a tsaya akan abin da manzon Allah ya kayyade ko da muna da kafa yada labarai akai tashar radio akai tashar talabijin akai tashar jaridu duk su buga su yi bayani to sai a shekara guda kuma ana ta ci gaba jama'a har yanzu dai muna cigiyar bawan Allah da ya jefar da jaka ta saman bita wanda ke daure da ainihin wato jar atamfa idan mai wannan jaka ya ji yazo gidan mai anguwa ko yazo tashar radio kaza ko yaje gidan Alhaji Wani sai a kai shekara guda ana wannan cigiyar ta iya yiwa ka ce to duk wannan aikin da nake yi kuma a ce ran da yazo ba zai bani wani abu ba mu musulmi an gina mu akan abu biyu ne imani da Allah da kuma neman lada a wurin Allah wannan abin da kake lada zaka samu ai ina fata an gane sukna idan mai lalacewa ne wannan ne za ka yi amfani da shi sai a ci gaba da cigitawa don mai shi ya zo sai a biya shi ina fata an gane kudin sanarwa duk in ta kama ka ɗauki nauyi ba asara kai ba in kuma ta kai ba ka iya ɗaukar nauyi ba sai ka rubuta in ya zo sai ka nemi ya mayar maka da wannan domin su masu sanarwar ko da yake a dokar gidajen rediyo wannan doka ce ta NBC a haƙiƙanin al'amari ko da ba sa kiyaye ta shine filin cigiya da sanarwa irin waɗannan abubuwa da suka bata kyauta ya kamata ya zama kowane gidan radio ya zan yana da wannan na kyauta wannan dokar hukumar yada labarai ce ta Najeriya menene NBC Nigerian Broadcasting menene commission amma su ba ruwan su ne in ka zo kowa ya kai sai ta biya ko alqur'ani ne ya bata kuwa yace bayan shekara guda sun mastamti biha to sai ka more abin ka ka ji dadi da shi to bayan ka gama jin dadi da wannan abu a ce misali sai ga zan atamfa ce turmi biyar a ciki duk ka gama wannan cigiya har shekara guda bai zo ba sai ka ba matanka da ƴaƴanka duk sai suka dinka bayan sun gama dinkawa ana ta murna kuma fa in jaa rabbuha idan mai wannan kaya ya zo fa addiha ilaihi sai ka mayar mishi ma'ana sai ka biya shi kenan bayan shekara guda sai ya ce bawan Allah kai ta cigiya tsawon cigiyar da kai bana kasar na tafi Ingila ko na tafi kaza amma mutane sun ta gaya mini shine yanzu nazo kuma gashi shekara guda ta wuce shine nazo ka bani wannan buhu to me yake cikin buhun kaza ne da kaza da kaza da kaza to ko da dai nayi amfani da wannan abu saboda na kai ka'ida ta shari'a amma tunda shari'a ta ce in haka ta faru in biya ka to zan biya ka abin da yasa zaka yi mai wannan bayani dan kai ma ya san kai naka kokarin to a wannan halin yace a to ai tunda ka riga kai amfani da shi to na bar maka to babu laifi to sai yake cewa qala to sai mai riwaya yace mai tambayar sai yace fa dallatul ibli to bataccen raƙumi fa na ga raƙumi ya bata ya zan yi da shi fa gadiba sai manzon Allah ya fushi hatta marrat wajnatahu har sai da ainihin wato irin guraye na ainihin wato goshin shi suka ainihin yi ainihin ja wato alama akan mi alama akan ranshi ya baci aw qala ihmarra wajuhu ko kuma fuskar shi ainihin tai ja ma'ana abinda wannan yake nuna manzon Allah yayi fushi fushin da yake ba akan komai ba sai akan wannan tambayar da aka yi mai ashe yakan iya faruwa kenan ga malami sai ai mai wata tambaya sai ji tambayar ba ta da dadi ko ba ladabi ko kuma tambayar kamar akwai tozarci a ciki sai ya ainihin yi fushi fa qala sai manzo Allah yace wa malaka walaha me ya hada ka da bataccen raƙumi in ka ga raƙumi ya bata rabu da shi mana me ya hada ka da shi ma'aha siqa'uha raƙumi na tare da ruwan shi duk inda yake wa hiza'uha sannan raƙumi na tare da kofatan shi zai iya tafiya ko ina gashi sai fasara yace taridul ma'a zai iya gangarawa ya sha ruwa wa tar'ash shajara sannan zai iya zuwa ya ci bishiya ko mi tsawanta fazarha dan haka in ka ga raƙumi ya bata ba ruwanka da shi rabu da shi hatta yalqaha rabbuha har me shi ya hadu da shi Allahu akbar san da ake zamanin sahabbai kenan da zamanin su dan hodiyo amma yanzu raƙumin ya yawo har a rasa me shi ka san ko da da mutanen mu ke fama da jahilci in suka ga irin haka tsoro suke ji sai su ce yanzu haka iska ce fa ka san mutanen da su iskan nan ta tsorata su sai kaka je ka ciwo kanka abin da ba za ka iya ba sai a rabu da shi ya ta yawo amma su yanzu ƴan zamani ina ba su ga raƙumi yana yawo iska ai su ma iskan ne dan ƴaƴanta ne ai ware da gaske abinda bi suke su yi kwanto su buge akuya akuya ta makara kaza ya ma'ana dai raƙumi ba shi daga cikin dabbobin da ya halatta a tsince shi dan dama abin da yasa zaka tsinta saboda tsoron kada wata dabba ta je ta cinye shi kada ya samu kanshi a hali na galabaita to raƙumi ba zai galabaita ba duk inda yake yawo in a ƙasa ne zai iya cin abinci in ma a sama ne zai iya ci idan kori zai iya shiga ya sha to ba ka rabu da shi ya gama yawon shi har su hadu da mai shi qala sai kuma wannan mutum yace fa ballatul ghanami to batacciyar akuya fa ko tinkiya qala sai yace laka ko dai kai ka kama ta auli akhika ko dan uwanka musulmi ya kama ta auli dhi'ibi ko kuma in kuka ki kama ta to kerkeci ya cinye ta nan yanzu in kuka samu akuya ko kara ko makamantan haka ta bata sai ku kama ta sai ku je sai ku aje ta sai ku je ku ci gaba da cigiya to inda dai duk matsalolin suke su ne kana cigiyar kuma kana nan kana ciyar da ita to randa mai ita yazo fa sai a bashi ainihin kudin abin da ta ci sai ya biya idan kuma kudin abin da ta ci ya kai kudin ta fa shikenan ya baka waɗannan kudi ya karba akuya shi in ba haka ba kuma akuya zama taka to wani abu yana faruwa da dama mutane suna tambaya gaskiyar lamari dan tsako ne sai ya taho dan karami sai ya fado gidanku a haka a haka a haka sai ya girma sai ya zama ashe kaza ce sai ta girma sai ta ta kwantsa ma'aya in har ta kai wannan matsayin ta zama taku sai ku ta ci domin ta yaya mai ita zai iya ganowa ta baro gidan shi tun tana ma'ana yana da kaza ne ta haifi ƴan tsaki guda 16 sai guda ɗaya ya bata yayi ta yawo har ya fado gidanka duk yadda zaka cigita ba za a iya ganewa ba su kuma ma tun da kwaya ɗaya ne za su ga ba su damu da shi ba sai ya samu gindin murhu ya rinka kwana yana nan yana nan sai ya girma sai ya waye gari ashe wani katon zakara ne ko kuma katuwar kaza ce shikenan ya zama naka ya halatta maka Allah ya kyauta wannan hadisi ma da muka karanta Imam al-Bukhari zai maimaita mana shi insha Allah ta'ala a can gaba lamba ta 2243 da lamba ta 2295 da lamba ta 2297 da lamba ta 2304 da lamba ta 2306 da lamba ta 4986 da lamba ta 5761 قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها ابو موسى الاشعري yace an yi wa manzon Allah tambaya game da wasu abubuwa wadanda ya kyamaci irin wadannan tambayoyi falamma uksira alaihi ghadiba da aka yawaita yi mishi wannan tambaya sai ya fushi dan haka manzon Allah ma yana yin fushi jama'a don gashi abi Musa Allah ya bamu labarin yayi fushi yace wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi annabi Musa ya dawo ya wakilta Haruna ka kula da su karsi shirka karsi rawar banjo ka abuga mandiri duk aka gargade su ana dawowa sai aka samu kawai wani sheidani mai suna As-Samiri ya zama muqaddimin tariqa Samiriya ya kawo musu ainihin mandiri ana tabgawa ana rawa ana tashewa annabi Musa hankalin shi ya tashi ma'ana musulmi sun koma kuma ana rawar banjo da sunan kuma ibada ake ana cewa hadha ilahukum wa ilahu Musa fa nasiya zikirin kenan ga bandiri ana buga ka karanta tafsirin Jamal yace asalin mandiri kenan a duniya mutanen Samiri ne suka kirkiro shi ana bautar gunki dan maraki yayi mishi wani inji sai in aka danna sai ya rinka yin kuka sai ya ce to hadha ilahu wa ilahu Musa fa nasiya wannan shine Allah ku shine Allah Musa sai ya manta ya tafi neman Allah a wani wuri mutane gaba ɗaya suka rikice suka zama yan dariqa jama'a suka bar addinin Allah da Allah ya aiko annabi Musa hankalin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tashi yana zuwa sai ya danki makwarkwadar annabi Haruna yana rankwashin shi yana fusga shine annabi Haruna yake cewa to da wanne zan ji la tushmit biyal a'da karka sa ni kuma in shiga cikin dariyar abokan gaba ni na hana su sun kiji kai kuma ka zo baka bincika ba ka hauna da duka wannan me yake nuna mana yana nuna mana fushi daga annabi daga cikin annabawan Allah amma akan me akan an saba wa Allah gashi tambaya ce aka yi wa annabi tun ana tambayoyin masu dadi har aka koma abubuwan da suka fusatar da shi da kan an ji me wa'azi yayi fushi jama'a haka al'amarin ya kamata ya zama tun da mutun ne amma kar ya zan fushin ne lazimin dabi'ar shi haka mai gida ran da yazo yayi fushi ya buge buta nan ya kori agwagwa nan duk garki ta gida wannan lokacin ba ke sai ki shiru sai ki tsaya ki nazarin halin shi wani in yana haka so yake a bashi hakuri don haka bashi hakuri sai ya huce wani in yi haka aka bashi hakuri sai yawa an zuba wuta gas sai ce dama an yi min ne don a bani hakuri wato ni ma haukaci wani kuma in aka yi shiru sai ya ce wato an banni ni kadai maza kenan ya kamata a samu wata ta karanta psychology don te magana akan ainihin husband psychology in ka karanta psychology zaka ji an ce human psychology child psychology ana son zaka kafa makarantar nursery da primary ka karanta wani course a cikin education sunan shi child psychology halayen yara ka san halayen yara dan baka san halayen yara baka kafa makaranta sai ka gudu ka bar ladanka in ba haka ba kuwan ka tsufa zaka samu irtiash in baka iya mu'amala da yara ba kana saurayi kai mu'amala da su za su yi maka lahani da ka tsufa sai ka rinka makyarkyata shine sakamakon wancan ruda ka da suka yi dan haka sai kai nazarin halin su wata ran ba littafi zaka zo ba da kwalin biskit zaka zo sai an ci biskit tukuna an yi rawa sannan karatun zai yi in ku ka zo da littafi ba wanda kuka za su yi ta yi kai kuma kai ta dukan su kuma ba za su yi shiru ba to haka ana buƙatar matan aure su ƙware game da sanin halayen mazaje su ma maza su ƙware game da halayen mataye wata idan ta cika ta batse sai ka ce mata your excellence the first lady of the first lady sai ka ga ta tuntsire da dariya sai ka fita shikenan amma ka ce ni a gidan nawa za a rinka wannan fushin to sai ta ƙara kumbura sai komai ya rikice ya kamata kai ka tsaya kai nazarin ta ina fata an gane ba ku ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda yake zama da su wata ran ayinan wata ran ayinan wata ran ayinan haka ake yi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to gashi da yace tambayoyi ne akai mai sai bai ji dadin su ba falamma uksira alaihi ghadiba da aka yawaita mishi tambayoyin sai ya fushi thumma qala lin nasi sai annabi ya ce wa mutane saluni amma shi ito to ku tambayi duk abin da kuke so yanzu wannan annabi ya zira su ne tambaya dai to ku tambayi duk abin da kuke so ku yi ta tambaya to ka san wani yana nan da hali ne irin na yara yanzu wannan magana da annabi ya yi to duk mai lura sai ya shiru to kawai sai wani ya miƙe qala rajulun sai ya ce man abi to tunda dai an ce tambayar nan a yi yadda ake so wane ne babana ka ji ma shi har wannan lokacin bai ma san baban shi da ya haife shi ba قال سي النبي يتي ابوك حذافه حذافه ne babanka eh sai amsa te mai zafi saboda wanda yake zato shine uban shi ba shine uban shi ba ashe to yanzu binciko wannan shafin ya canza mai tarihi kuma yanzu kaga sai kuma je tambaye uwar shi to ya akai eh ina fata an gane abin da ya faru ga wani sheidani kenan da ya gallabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a Makka fitina te fitina duk inda ya zauna sai ya zagi manzon Allah ya ci mutuncin manzon Allah ashe ma shi dan shege ne ashe zina uwar shi tayi ta haife shi sai Allah yace wala tuti kullu halafin mahi duk wani mai yawan rantsuwa wulakantacce karka saurare shi hammazin masha'in binamim algungumi annamimi munafiki karka saurare shi sai yace utullin ba'da zalika a manna'in lil khairi mai hana alheri mu'tadin mugu dan ta'adda asim mai laifi sai yace utullin ba'da zalika zim dan banza bayan haka shege dan zina to da yaji wannan kalmar sai je zara takobin shi sai tsaya akan uwar shi yace to kin san dai dama duk shigantakar da muke wa Muhammadu duk shigantakar ce mu ma mun san abin da yake fadi gaskiya ne yace ni kaza ne ina son ki tabbatar mini yaya abin yake sai tace gaskiya ne ligiji gabci Qur'ani ya tabbatar da cewa wani dan zina ne kuma shi da yace Qur'anin ƙarya ne kuma yaje tambayi uwar tace gaskiya ne yasa akwai tambayar da in kai ta sai ta baro maka wani abu da zai canza maka tunani har ran da numfashinka na ƙarshe zai fita dan haka ba komai ake tambaya ba dan haka Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu la tasalu an ashiya'a in tubdalakum tasu'ukum kar ku rinka tambayar abubuwan dan aka bayyana muku sai su tayar muku da hankali wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu dalakum in ku kuka ci gaba da tambaya abubuwan nan qur'ani na sauka za a yi bayani dan haka yanzu da wannan mutun yace waye baba na sai manzo Allah yace huzafatu ne babanka fa qama akhar sai wani mai miƙe fa qala sai yace man abi ya rasulullah ni ma nawa baban waye ne fa qala sai manzo Allah yace abuka salim salimu ne babanka maula shaiba balarran bawan kabilun shaiban nan shine babanka kaji tarihi to falam mara a umaru da sayyidina umar ya ga ma fi wajihihi irin bacin ran dake fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullahi sai yace ya manzon Allah inna natubu ila Allahi azza wa jalla mun tuba zuwa ga Allah mai buwaya da daukaka jama'a kun ji wannan hadisi waɗannan hadisai dukkan suna tabbatar da cewa annabi yayi fushi saboda ya ga abin da ba daidai ba ko to haka in ka ga malaminka ko kika ga malaminki ko kika ga mijinki ko ka ga matarka ta yi fushi akan wani abu sai ka bada uzuri cewa ai Bahaushe ya ce kaza bata ta kadanta dan tana kin shi wannan fushin da annabi ya ba yayi ne dan Allah ya fushi da su ba sai dan ya nuna musu munin abin da suka aikata Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kafin mu ainihin tashi karatu